daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 25 da kuma 16 a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad Dalal FM da kuma Niya a birnin Kunni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji yadda a jihar Gombe wasu kungiyar nan ta Boys Brigade su shida suka gamu da ajalin su bayan da wasu masu motoci suka taka su yayin da suke jirin gwano don murnar shagulgulan Easter
to shine yara dai guda shida yanzu dai rai yayi hali yara kuma wajen 26 ana nan ana kokarin taimaka musu
muna dauke da karin bayani sannan muna tafi da shirin da rashin tayi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku to amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Vladimir Zelensky ɗan shekaru 41 da haihuwa wanda jarumi ne dan wasan barkwanci mai fitowa a shirin talabijin ya lashe zaben shugaban ƙasar Ukraine daga gagarumin rinjaye wanda aka yi jiya Lahadi bayan da aka kammala kada ƙuri'a sakamakon jin bayan masu bayanan masu kada ƙuri'a ya nuna ya samu kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un a zagaye na ƙarshe da aka yi wanda ya kusan ninka na abokin hamayyarsa shugaba mai ci Petro Poroshenko har sau uku. Zelensky ya fada wa taron magoya bayansa yayin da suke murna a Kiev jiya Lahadi cewa wannan nasarar tamu ce gaba daya. Na godiya ga kowannen ku yanzu babu wasu jawabai da zan muku na so na ce na gode yayin da yake amsa shan kayi a jiya da daddare. Poroshenko ya miƙa saƙon taya murnar sa ga Zelensky sannan ya kuma ƙara da cewa zan bar ofishina amma ina so na sanar da tabbacin ba zan bar fagen siyasa ba daga baya Poroshenko ya rubuta wani saƙo a Twitter cewa da gani ka san ana cikin murna a fadar shugaban Russia ta Kremlin kan wannan zaben suna ganin tunda an samu sabon shugaba wanda bai da gogewa kasar Ukraine za ta gaggauta komawa kan falakin da Russia za ta rika juya ta yau litinin yan sandan Sri Lanka sun ce adadin waɗanda suka mutu a jerin hare-haren bama-baman da aka kai a coci-coci da kuma otal-otal ya karu zuwa mutum 290 mutane fiye da 400 ne dai suka samu raunuka a tashe-tashen bama-baman Jami'ai sun ce an damke mutane 13 dangane da hare-haren na bama-baman. Tuni Sri Lanka ta kafa dokar hana fita nan take, sannan ta katse duk wata babbar kafar sada zumunta saboda hana yaɗa jita-jita. Fashewar ta girgiza ƙasar da ke kan tsibiri, wacce take zaune lafiya tun bayan yaƙin basasa inda aka zubar da jini, wanda aka kawo ƙarshensa shekaru 10 da suka gabata. Labarun na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya rawaito cewa Prime Minister Pakistan Imran Khan ya fara wata ziyara aiki zuwa makwabciyar ƙasar ta Iran da tattaunawa da aka tsara, wadda za ta mayar da hankali kan ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da faɗa da ta'addanci da kuma kare kan iyakokinsu. Ziyarar tasa ta kwanaki biyu ya fara ta ne jiya Lahadi inda zai fara yada zango a birni mai tsarki na Mashhad inda ake sa ran zai kai ziyara a kushewar Imam Reza wanda musulmi 'yan Shi'a suke girmamawa. Ana kyauta da Sankan zai tashi zuwa babban birnin ƙasar Tehran don da kuma tattauna tare da shugaba Hassan Rouhani da kuma manyan jami'an gwamnati a cewar gidan talabijin na Iran. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da caccakar rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller kwanaki kaɗan bayan da aka fitar da tataccen kofinsa ga jama'a wanda ya kira shi bita da kulli. Makiyayan Trump da fusatattun 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda suka rubuta rahoton na Mueller sun kaɗu sosai saboda ba a samu shaidar an yi haɗin baki ba komai bane illa bita da kulli wanda bai kamata tun farko a bari a fara shi ba, abinda Trump ya faɗa jiya Lahadi kenan. A wani saƙon Twitter na daban ya ƙara da cewa duk da babu wani haɗin baki, babu karan tsaye ga shari'a. Masu tsatsauran ra'ayi na jam'iyyar Democrat ba sa son su je su yi aikinsu na majalisa.
Muhammad Hafiz Babalake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya, wasu ƴan ƙungiyar nan mai ba da horo kan da'a da kimar kai wadda aka fi sani da Boys Brigade su shida sun gamu da ajalinsu a lokacin da suke jerin gwano da murnar bukukuwan Easter, inda wasu masu motoci da ake zargin sun yi mankas da barasa suka taka su. Sai dai kamar yadda rahotanni ke nunawa, wasu daga cikin jama'ar da lamarin ya faru a idansu sun yi abin da wasu ke ganin riga malam masallaci ne, inda suka ɗauki doka a hannunsu. Kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Abdulrahman Muhammad ya aiko mana daga Bauchi.
Sakataren Majami'ar Ekwa na jihar Gombe ya yi mini ƙarin haske kan batun a hirata da shi a lokacin da ya ziyarci asibiti don tantance mutanen da suka rasu da kuma jin rauni.
Ni suna na Reverend Adamu Chidauda, ni ne sakatare na Ekwa Gombe DCC. To shi ne yara dai guda shida yanzu dai rai ya yi hali, yara kuma wajen 26 ana nan ana kokarin taimaka musu.
Yanzu kana ina ne wannan magana da muke da kai?
Yanzu ina cikin specialist hospital na Gombe a Gombe State.
ƴan sanda kaman sun kawo wani ɗauki ne ko kuma dai?
Da ƴan sanda da sojoji duk sun kawo ɗauki.
To su waɗannan mutanen da yake suka zo da motar nan suka kaɗe yaran nan har suka kashe yara shida a ciki, kenan wani hali suke ciki su?
Gaskiya mai gida su ma an kashe su. An kashe su su guda biyu, suna nan su ma gawansu a bakin emergency aje.
To. To yanzu ku a matsayin ku na shugabanni, wani magana za ku yi ko kuma kirawa iyayen yara da ma dai gwamnati akan irin wannan aika aika tun da yake ma mun samu labarin cewa shi wannan mutumi ko ko mutanen sun shawu ne sun yi mankas da giya?
Gaskiya sun shawu sun yi mankas da giya, amma abin tausayi shi ne mutanen ma jami'an tsaro ne
wanda suka yi wannan
aiki. Domin shi gawa daya ga ID card nashi dan civil defense ne. Dayan kuma kamar yadda suna faɗi sun ce dan sanda ne, amma ni ban ga ID card shi na tabbatar ba. Amma na civil defense na ga ID card nashi har na ɗauki hoton ID card nashi shi civil defense ne. Abu ya riga ya faru sai haƙuri. Yawwa, to kiran da za mu yi wa gwamnati shi ne jami'an tsaro sun yi kokari, amma inda zai yiwu ku ƙara samun jami'an tsaro suna zagawa a gari kamar dare ya yi haka, suna ganin abubuwan da yake faruwa. Irin wayannan mutane masu shawuwa suna jan mota da daddaren nan, idan za a yi ta ɗaukan mataki a kan irinsu, kaga da zai kawo mana sauƙi da kuma zaman salama a wannan ƙasa din.
Tun da farko kuwa wani gana kuma ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar Boys Brigade ɗin ya yi mini bayanin yadda lamarin ya faru.
Muna nan NDB ne, ana celebration na Isa. To mun dai kwanya sai muka kashe len. NDB ne. To da muka kashe len, ya zo ya same mu for the first time. Kuma ka ba mun da na ba shi hakuri da ni da wani officer muka ba shi hakuri muka ce sa kai hakuri ko ba ka ba Boys Brigade ne wani sauki. To da muka ba shi hakuri muka ce sa kai hakuri ka bi da hanyar sa sun shawo ayoyi ne da shi da abokin sa cikin mota, da yazo yake ce mana wai mun ban mu da hankali ne, wai ba mu san zai iya harbi mu ba, mun zo mun kashe hanya na ce mai sa kai hakuri mun tare mota dama kai hakuri amma ka bi ta muna rally na Easter ne ko ba ka ba. Sai kamar ya ji ashe da ya zo shi nan mutane kuma ga mutane da yawa, sai aka ba shi hakuri sai ya wuce. Ashe ya je ya sake zagayewa ne ya biyo asali tsakiyar layi inda mutane suke, sai ya kashe wuta ya zo da gudu ya shiga kan yara kawai. Ina son su ba su san ko ba su ce ba su yara sun mutu wasu sun karye iyayensu suna can a kwanciya gida sai kai amma.
to sai dai kuma zuwa wannan lokaci da na aika da rahoton babu wani bayani daga hukumar yan sanda kan batun Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
to wallahi gaida Abdulwahab Muhammad to kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka bari mu je ga shirin da rashin tayi
amma babu sa shashan ke ba kana babu sa sakar ke ba kudi a fashe da haya
Masurari assalamu alaikum kwamitin dattawa da kwararru yan asalin Kano ya shirya taron masu ruwa da tsaki a ƙarshen mako domin lalubowa tattalin arzikin Kano kuma sunana Mahmud Ibrahim
kai gumi ka zame abin kashe ka kashe ta hanya mai kyau ke a kashe ta hanya mai kyau malan da yake ne kin da kace
Masurari a shirye-shiryen mu da suka gabata mun kawo muku bayanai game da mamayen da baki suka yi wa harkokin kasuwanci da hada-hadar cinikayya a Kano musamman mutanen China da na India kuma har ma kuka ji yunkurin da majalisar dokoki ta Kano ke yi domin warware wannan matsala ta hanyar doka a yau kuma shirin zai tabo ni yunkuri da wani kwamitin ƴan asalin Kano ke yi ne kan yadda za a yi wa jahar Kano garan Bawul musamman ta fuskar tattalin arziki da sha'anin ilimi kwamitin da aka radawa suna da turanci Kano Concerned Citizens Initiative wato KCCI a takeice na karkashin jagorancin Alhaji Bashir Tofa kuma ya kunshi dattawa da kwararru da kuma waɗanda suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa ranar Asabar din da ta gabata ne kwamitin yayi wani gangamin masu ruwa da tsaki a ci gaba da kokarin sa na shata taswira da kuma jadawalin raya tattalin arziki da zamantakewar al'ummar jihar Kano da ma na yankin arewacin Najeriya baki daya la'akari da tasirin da Kano ke da shi akan sauran jihohin arewa musamman a fannin cinikayya da masana'antu da kuma fagen ilimi Malam Abdulrahman Umar Dikko masanin hada-hadar banki da kudade kuma guda cikin dattawan da ke aiki tukuru a wannan kwamiti yayi wa wannan fili karin bayani game da muradin da suke son cimmawa
babban abin da muka yi kokarin fito da shi shine fito da matsalolin da Kano take da shi mu ga kanmu gaskiya kan halin da muke ciki sannan muka fito da matsalolin sannan sai mun fito da waɗansu abubuwa da za a yi a gyara waɗannan matsalolin to shi yasa muka samu masana a wurin da suka yi fito da waɗannan matsalolin sannan suka ba da shawarwarin yadda za a fita daga waɗannan matsalolin
ka ambata matsaloli kamar lafazin ka ya nuna matsalar ba ɗaya bace kenan
eh to manyan dai guda biyu ne wanda suka shafi al'ummarmu na farko dai muna da yara sama da miliyan 3 da rabi da ba sa makaranta shekarun sai kai su je makaranta amma ba sa makaranta sannan kuma matsala ta biyu akwai manya wanda ya kamata shi suna da aikin yi tsakanin miliyan 3 zuwa 4 wanda ba su da aikin yi
a Kano
matsala ta uku saboda wannan rashin aikin yin da rashin tarbiya na yara suna yawo sakaka titi Kano ta zama babbar kasuwa na sai da kwaya da mugayen abubuwa da yara suke sha suna mai to kaga wadannan manyan matsaloli su ne ya kamata mu sa gaba mu san yadda zamu yi maganin su to kuma fitowa da waɗannan abubuwan zai sa lalle a ci to me ya dace a zauna ayi dan a gyara waɗannan abubuwan
a takaice a dunkule kenan za a iya cewa kaman wannan rukuni biyu wanda jimlar sa ya nuna mutum miliyan 7 da doriya su ne damuwar ku yanzu?
Eh to su ne gaskiya babban matsalar mu ta Kano. In dai zamu san yadda zamu tsara tattalin arzikin kasar mu ko ta hanyar masana'antu ko ta hanyar noma da hanyar ilimin ma yadda duk yadda za a yi ran nan ya zama da sana makaranta kaga an kauda wannan miliyan 3 da rubun da ake magana kuma wannan raguwar da muke magana mun da sai aikin yi duk yadda za a samu ko noma ne za su koma su yi su koma su idan masana'antu ne za a fita farfado da su ko a fito da wannan sababbi wanda za su yi abin nan to zai jaro da matsalar da rashin aikin yi
tunda ka ce kun gayyato masana a fannoni daban-daban wata kila kama daga ilimin zuwa sha'anin tattalin arzikin kuma dama a junan ku akwai masana tattalin arzikin da kuma waɗanda suka kware a fannoni na rayuwa daban-daban waɗanda shawarwari aka tattauna sannan kuma an ba da hanyoyin da za a bi don ganin cewa wancan buri da kuke da shi akan akalla waɗannan ya'ya miliyan 7 ya an cimma shi
sun ba da shawarwari kamar su waɗannan masu na harkar masana'antu ai ba za ka iya kafin masana'antu ba idan baka da wutar lantarki to ita kanta wutar lantarkin da ake kawo ake ba Kano a rana wakilin masana'anta guda daya sai ta yi amfani da duka wannan wutar da haka idan ba an samu karin wutar lantarki a Kano yadda waɗansu masana'antu za su kafa a nan ba za su samu wannan ci gaban ba to akwai tsari da na sani da mai martaba yake yi tare da gwamnatin Kano suka hadu suna yi yadda za a kawo tsari na yin wuta mai yawa a Kano
samar da wuta
na mai kamar kilowat 500 zuwa sama wanda masana'antu za su iya zuwa in an kafa masana'antun za su samu wuta da za su amfani da ita su yi su tafiyar da harkokinsu kuma mutanen mu za su samu dama su yi aiki.
Na san yawanci koda wuraren da ma ba a da wannan irin kalubalen da mi zurfin sai kai wannan mizani akwai abin da ake cewa development plan wato wata taswira ce ta cigaba ko raya al'umma misali ku tunda kun iya gano cewa ga dinmu wannan kalubale na rashin zuwa makaranta da na rashin abin yi da sauransu akwai wani daftari ne da watakila kuka samar ko kuke kokarin samarwa wanda watakila zai shata wa gwamnatoci layi da ku da su a dinga tafiya tare ana a game za a yi
eh to yanzu abin da muka tsara za mu yi wani tsari na tattalin arzikin kasa ai tsari wanda zai shekara 5 shekara 25 rana 2 wanda za a rarraba shi a ce ga abin da ya kamata yi nan da shekara 4 wanda za a yi nan shekara 8 har zuwa wannan dogon zango ko kuma a iya tsara shi ta da yanzu muna kan wannan tsari ne ba lallai a ce a gashi na shekara 25 bane za a ce ga waɗansu abubuwa da ya kamata lalle a ringa yin su yadda ya kamata duk wani ware da ya fito zai shiga makaranta zai shiga wannan makarantar kuma zai samu dama da zai karatu ingantacce kuma karatun nan ya zama mai amfani wanda in ya gama sakandare ya fito ya koyi wata sana'a da zai fita ji ba lallai sai ya je ya tafi yana neman aiki ba
dama Kano an santa da mashahuran mutane a fannoni daban-daban za a iya cewa kamar wannan kwamiti naku ya kunshi kowa da kowa kuma kowa da kowa ya aminta yanzu lokaci yayi da za a kalla kibla guda
a gaskiya tsarin da muka yi yanzu duk wani fitacce wani sananne a cikin fannin tattalin arzikin kasa ko fannin ilimi ko lafiya za mu janyo shi mu sa cikin wannan kwamitin da za a yi wannan tsarin na tattalin arzikin kasa kuma idan an yi niyyar mu ce wannan tsarin shine da ubangije zama doka yadda kowace gwamnati ce tazo za ta bi wannan tsari kowace gwamnati ce tazo za a mai da shi kamar doka a majalisar jiha a ce ga wannan tsari na tattalin arzikin kasa da sauran abubuwa kuma ba ta da ya tsaya kan tattalin arzikin kasa ne kawai ba dinda kaga zai hada da ilimi zai hada da harkar noma zai hada da sauran
muhimman
abubuwa na zamantakewa na mutane.
Da cijo Malam Abdulrahman Umar Dikko kenan yanzu sai fagen masu kananan masana'antu waɗanda ke ikirarin cewa babu shakka suna da hanyoyin magance matsalar rashin aikin yi a Najeriya da kuma kawo wadata a cikin al'ummar ƙasar. Muddin hukumomin ƙasar suka cika wasu sharuɗa da za su magance ƙalubalen da ke hana sarrafar gaban hantsi. Malam Abdullahi Dan Zaria ɗaya ne daga cikin ɗaruruwan masu ƙanana da matsakaicin masana'antu a Najeriya.
Kun ka duba duniya kasashen da aka ci gaba mafi yawanci kananan masana'antu da manyan kamfanoni da manyan masana'antu na ƴan kasuwa sune mafiya yawa wanda suke ba wa matasa aiki ko kuma al'ummar kasar su ko al'ummar jihar su aiki misali manyan kamfanonuwa zaka ga wasu suna iya daukar ma'aikata wani 1,000 wani 2,000 wani 3,000 in karaman ma'aikata ce zaka karamar sana'a ce zaka iya samun wani ya dauki mutum 20 mutum 30 to irin wa'annan akaman saman kamar jihar Kano akwai wurare daban-daban masana'antu kanana wasu sana'o'in hannu ne wanda zaka ga suna da buƙatar ma'aikata saboda akwai ayyuka daban-daban da kowane ma'aikaci zai
amma idan haka ne ya aka kuka gazaba su
akwai babban matsala guda ɗaya ce zuwa biyu saboda in ka duba yanzu misali kamar ƙasar China ƙasa ce wadda zaka ga cewa mafi yawancin kamfanonuwan duniya cibiyar su tana ƙasar China me ya kawo wannan saboda akwai suna da wuta akwai wutar lantarki tsayayya akwai wuta wadda sannan kuma ga arha shi yasa zaka ga kamar kasar China suna da ma'aikata ba sa magana kukan rashin aikin yi saboda duk wani kamfani da zai zo kasar su zai tafi saboda akwai wutar lantarki mu kuma nan aka san haka mu nan ba wutar lantarkin sannan ga tsada sannan kuma ga rashin ta ga tsada to kamar mu nan in har zamu samu wutar lantarki tsayayya sannan kuma gwamnati su sauka mana kudin da muke biya na wuta to duk wata masana'anta da ka sani an rufe ta da kuma wanda ma ba su shigo sana'ar ba kowa zai shigo saboda wutar lantarki da kake kallo abu ne wanda yake gyara tattalin arzikin kasa ta kowace hanya da kake tunani saboda akwai kananan masana'antu akwai wanda ma ba wai lallai sai ya dauke ma'aikata ba shi kanshi shi kadai zai iya zuwa ya dan kirkiro wani abu wanda zai dan dinga saura kan samurma da kanshi wata wani dan abun shugowa taro da sisi kamar yadda na faɗa maka duk kasashen da aka ci gaba duk ba kasashen da ba sa bada irin wannan gudunmuwar musamman kana buƙatar jari jarin nan kamata ya a ce in ma za a baka shi shi wannan ƙarin ruwa da ake cewa a turance interest kenan ya kamata a ce a dan sauka shi ta yadda za a yi shi wanda za a bawa bashin nan ya samu ya juya har ya iya biya ya kuma ƙara an san wani
kana cewa kamar da gwamnati za ta dau wannan matakai na samar da lantarki isasshe a sauƙaƙa sha'anin shi kansa interest rate na kuɗin ruwa da ake bawa basu suka kamfani suke karba da kuma sha'anin tallafawa sha'anin jarin ku kenan nan da wani lokaci za a iya magance matsalar rashin aikin yi a Najeriya
wannan shi yafi komai sauki saboda Najeriya ƙasa ce mai albarka akwai mutane kamar yadda ƙasar China take da shi umma sosai wanda suke shirye lafiyayyu masu ƙarfi a jika wanda za su iya maka aiki yadda kake so ga basira
fasarare ƙarshen shirin da rashin tai na wannan mako kenan sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakin mu Malam Abdulrahman Umar Dikko da Malam Abdullahi Dan Zaria kana da waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen wasu na muryar Amurka ni Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa assalamu alaikum a huta lafiya
yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne na yau da jaridar The Punch jaridar kuma Detroit cewa yanzu haka dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bi sauran shugabannin kasashen duniya wajen yin tofin alatsi ne game da har-haren bambamai da akai wasu coci-coci da otal-otal da ke birane daban-daban na kasar Sri Lanka a ranar Easter jaridar dai ta ruwaito kakakin Muhammadu Buhari Malam Garba Shehu a wata sanarwa da ya fitar cewa shugaba Muhammadu Buhari ya nuna alheri da kuma da jajantawa iyalai da kuma gwamnatin kasar Sri Lanka dangane da wannan hali na ta'addanci da aka kai yana mai cewa 'yan Najeriya na tare da al'ummar kasar ta Sri Lanka wajen jajanta musu game da wannan iftila'i da ya afka musu sai kuma jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka an kama wata 'yan Najeriya a birnin Hong Kong na kasar China inda kuma ake zargin ta da shiga kasar da gram 200 da 2015 na hotel Iblis bayan da aka kunshi shi a cikin kwaroron roba da ta boye shi a cikin al'auranta bayan da jami'an tsaro suka tsare matar ne dai ta danga fito da wayannan kulli-kulli na hotel Iblis kama wannan mata dai ya zo kasa da wata ɗaya ne bayan da hukumar kasar Saudiya suka zartar da hukuncin kisa akan wata matar daban da aka mata tare da laifin shigar da wasu ƙayoyi a kasar Saudiya sai kuma jaridar Premium Times jaridar Detroit cewa wasu al'ummomi a angwannin Nariya da kuma Kalama a birnin Kaduna sun gudanar da zanga-zangar lumana tare da toshe babban hanyar na Namdi Azikiwe Expressway to dai al'ummomin sun gudanar da zanga-zangar ne domin nuna fushinsu game da yadda ake ci gaba da samun karuwar yan garkuwa da mutane a yankunan su tare da zargin jami'an tsaro da gazawa wajen tabbatar da tsaro ga al'ummar yankin masu zanga-zangar dai sun yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna da kuma tarayya da su tayi tsaye wajen tabbatar da tsaro a yankunan tare da kawo ƙarshen sacewa ko garkuwa da mutane da ake yi a yankunan harin na Sri Lanka da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane fiye da 200 sai kuma jaridar The Nation jaridar Detroit cewa yanzu haka dai wasu gwamnonin yankin kudu maso kudancin Najeriya wato South South sun yanke shawarar tunkarar shugaban kasa Muhammadu Buhari da zumman shiga tsakanin gwamnati da kuma alƙalan Najeriya da kotun da ke sauraron ta'ar ma'aikata ta bada shawarar a sallame shi daga aiki tare kuma da zartar da wasu hukunci masu tsauri a kansa gwamnatin dai kamar da jaridar The Nation ta ruwaito sun yanke shawarar shiga tsakanin ne domin ceto tsakanin alƙalan Walter Onoge daga musgunawa ƙarshen sharhin jaridun kenan babban jibin murai Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ni ne a Amurka. Ni ne na yi ku sanya ya. Ya Allah, ina so sake wasa ku tambaya mana ko ku sa abin cika mana. Abin da ke faruwa a nan jihar Kaduna domin ana ya tsara mana jisabi kan cewa za mu biya kuɗin ruwan mutum a makabarta kuma har in muka kuskura muka rufe a gidajenmu za mu biya wajen su kuɗi ko mu yi mu wajen su watanni in ba mu da kuɗin a tushen yaƙ. Shin wannan magana da gaske take daga gwamnatin jihar Kaduna ko ko ɗan yiwuwar Prince ya faru take ta fita tare da gwamnati.
Salamu alaikum sashen Hausa a sanin muna Amurka mai magana san ɗan takara daga dogon daji ɗan buwan lokal gwamnati. Da Allah ya sa ta lamar Amurka ina son ku isar min sakuna ga gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari game da dokar da ya sa ta matakin karancin albashi na 2030 ya sa mu hannu. Da Allah ina kira ga shugaba Buhari shi ku waɗanda ma ma'aikata ba ni a kana don da ya musu kamar ɗan uwa talakawa.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Lord Maya Zaleski ɗan shekaru 41 da haihuwa wanda jarumi ne ɗan wasan barkwanci ne mai fitowa a shirin talabijin ya lashe zaben shugaban ƙasar Ukraine da gagarumin rinjaye wanda aka yi jiya Lahadi bayan da aka kammala kada ƙuri'u sakamakon jin bayanan masu kada ƙuri'a ya nuna ya samu kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un a zagaye na ƙarshe da aka yi wanda ya kusan ninka abokin hamayyarsa shugaba mai ci Petro Poroshenko har sau uku. Gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya rawaito cewa Prime Minister Pakistan Imran Khan ya fara wata ziyara aiki zuwa makwabciyar ƙasar ta Iran don tattaunawa da aka tsara wadda za ta mayar da hankali kan ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da faɗa da ta'addanci da kuma kare kan iyakokinsu.
Masu aro da aka makawo ƙarshen shirin namu na hatsi sai kuma cin anjima da misalin karfe 4 agogon Najeriya da jira kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kaimu. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-duminsu. To masu aro da aka makawo ƙarshen shirin namu na hatsi sai kuma cin anjima da misalin karfe 4 agogon Najeriya da jira kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kaimu. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-duminsu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babulle da ya tani gabatarwa da ce Bahero Dieudonne. Muhammad Dalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington.